Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare. A yau Laraba 11 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na bayyana shakku da ta baba kan yiwuwar ƙarin farashin man fetur a yayin da aka waye garin yau da akasarin gidajen mai a rufe. Yayin da yau ake bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya, masana na ƙara jaddada buƙatar baiwa yara mata dama iri ɗaya da takwarorinsu maza a Najeriya. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta buƙaci hukumomin ƙasar Kamaru da su gaggauta gano waɗanda suka kashe wasu mutane biyu a bainar jama'a a arewa maso yammacin ƙasar domin hukunta su. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rikici tsakanin Isra'ila da Hamas ya janyo hankali akan tantance tayin China da ka iya zama mai shiga tsakani a gabas ta tsakiya. Masu sharhi sun ce rashin yin Allah wadai da Beijing ta kiyi akan halin ta'addanci da aka kai akan Isra'ila ya dace da manufofin China na masu ra'ayi 'yan ba ruwanmu da yaƙe-yaƙe a duniya. Kana ya bayyana raunin China wurin shiga tsakani a gabas ta tsakiyar. Kasar China ta bada wannan muhimmin tayi da tsare-tsare na zaman lafiya ne, amma bata dora muhimmanci da kasashe ke bukatan ganin ta baiwa waɗannan kalamai da tsare-tsare sun tabbata ba. Inji Raffaello Potanci, babban jami'i a sashen nazari na ƙasa da ƙasa a Jami'ar S. Rajaratnam na ƙasar Singapore, yana shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa babu wani abin kirki da China za ta iya yi, ya kuma nuna raunin China wurin ɗaukar matakin diflomasiyya. A daidai wannan lokacin kuma ya ce yana ganin Beijing ba ta da niyyar warware wannan rikicin. Bayan Hamas ta kaddamar da harinta na farko a kan Isra'ila, ma'aikatar harkokin wajen China ta nuna matuƙar damuwanta game da rinchaɓewar tashin hankalin tsakanin Isra'ila da Falastinu. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin China ta fitar a ranar 8 ga watan Oktoba ta ce muna kira ga bangarori da su kwantar da hankalinsu, su ajiye makamai kanin su kawo ƙarshen kashe-kashe a cikin gaggawa, sa'annan kuma su kare fararen hula, su kuma kawo ƙarshen wato faɗaɗa wannan rikicin zuwa wurare da dama. Yau Laraba ne 'yan Republican a majalisar wakilan Amurka suka zaɓo Steve Scalise a matsayin kakaki mukami da Kevin McCarthy yake rike da shi kafin aka tsige shi a makon da ya gabata. An gudanar da zaben nashi ne a wata ƙuri'ar sirri, inda Republican a ƙarshe ta suka zaɓi Scalise akan abokin karawarsa, wato shugaban kwamitin shari'a na majalisa Jim Jordan. Scalise, mai shekaru 58, ya lashe zaben ne da samun goyon bayan 'yan Republican tare da gagarumin taimakon daɗaɗɗun jigajigan jam'iyyar. Yanzu Scalise yana jiran samun amincewar baki ɗayan wakilan majalisar ne, inda Republican ke da rinjayi da wakilai 221 akan Democrat mai wakilai 212. Hakan dai na nufin za su mara wa ɗan takara ɗaya baya domin samun adadin ƙuri'u da zai iya zama kakakin majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da buƙatunsa na taimakon kayan soji da suka haɗa da makaman sararin samaniya da bindigogin artillery da harsashai ga helikwatar NATO a Brussels, a lokacin da yake halartar wani taron tattaunawa ministocin tsaro na NATO a yau Laraba. Makaman tsaron saman yana da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda zai yi Ukraine ta samu nasara, inji shugaba Zelensky, yana faɗa a wurin buɗe taron ta haɗakar tsaron Amurka da wato Ukraine ɗin ke jagoranta. Zelensky ya ce samar da isassun makaman tsaro da kuma wato yana da muhimmanci ga ƙasar Ukraine, zai kuma taimakawa rayuwar birane na ƙasar Ukraine ya kyautatu, sannan kuma zai ba da damar fitar da hatsi Ukraine zuwa ƙasashen waje ta tekun Bahar Aswad da kuma kogin Danube. ya kuma ce makaman Rasha masu linzami da jirage marasa matuka na ƙasar Rasha ba za su iya yin barazana ga sauran ƙawayenmu ba idan ba za ta iya girmawa sararin samaniyar da yake da tsaro sosai. Babban sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya kira ga gawaye da su ci gaba da kuma karawa da tabbatar da dorewar taimakon makamai ga ƙasar Ukraine. Wata gagarumin girgizar ƙasa ta afku da yammacin yammacin Afghanistan yau Laraba, lamarin da ya shafi wurare da dama musamman a wasu wurare da girgizar ƙasa mai ƙarfi wanda ya kashe mutane 2,000 a makon da ya gabata. Hukumar nazarin yanayin ƙasa ta Amurka ta ce inda girgizar ta yi tsanani ya kai maki 6.3 a yau Laraba, wanda yake da tazarar kilomita 28 daga arewa maso yammacin birnin Herat. Babu wani labari akan asarar rayuka daga wannan sabuwar girgiza. Yankin da ake ci gaba da aiki na bincike da kuma ceto mutane tun daga girgizar da ta faru a ranar Asabar. Mutane da dama ne suka kwashe mako guda suna bacci a waje saboda jin tsoron rushewar gidajensu. A ƙarshe, sama da ƙasashe 150 wanda galibi daga nahiyar Afirka ne suka shiga shirin China na gina muhimman abubuwa da suka hada da hanyoyi wanda ya kai shekaru 10 da ake kira BRI a takaice. Yayin da wannan shirin biliyoyin daloli ya taimaka wa ƙasashe matalauta wurin samar da hanyoyi, layin dogo da gine-gine abubuwan more rayuwa, ya kuma jefa wasu ƙasashe cikin bashi da musu katutu. Misali, a ƙasar Kenya, jami'an Kenya sun yaba wa shirin gina layin dogo wanda aka fara shekaru 6 da suka gabata a matsayin gagarumin nasara kuma katafarin aiki da ba a taɓa ganin irinsa ba tun cikin ƙarshen shekarun 1800. Tafiya daga Mombasa zuwa Nairobi wanda ake daukar sa'o'i 10 yanzu ya koma sa'o'i 5 zuwa sa'o'i 6 kacal. Wannan layin dogon wani bangare ne na manufofin harkokin wajen kasar China wanda shugaba Xi Jinping ya sanya wa hannu. Manufar wannan shiri na gine-gine da kuma ciniki da sadarwa shine hada hanyoyin Kenya zuwa Uganda da Rwanda da kuma Sudan ta Kudu. Ƙasashen yammacin duniya sun cece China akan yadda take baiwa ƙasashe matalauta rance, kana tana jefa su cikin yanayi marasa kyau wanda ƙasashen yammacin duniya suke cewa dole ne ta gaggauta samar da mafita ga waɗannan ƙasashen kuma ta yafe musu waɗannan basu suka.
Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya an wayi garin yau da akasarin gidajen mai a rurrufe musamman a manyan biranen kasar, yayin da kuma aka sami dogayen layuka a gidajen man kalilan da suke sayar da man. Wannan lamari dai ya jefa shakku a zakatan 'yan kasar tare da fargabar yiwuwar ƙarin farashin man, wanda 'yan kasar ke koken ƙarin farashin nasa na baya-bayan nan da ya biyo bayan matakin gwamnati na janye tallafin man fetur. Daga Abuja ga rahoton Rukayya Basha.
'Yan Najeriya dai sun wayi gari ne da yanayi na ƙarancin man fetur da dogon layuka a wasu gidajen man fetur da ke nan babban birnin kasar Abuja, wanda hakan ya jawo tsadarsa da kuma ƙarancinsa. Shin ko yaya lamarin yake a sauran sassan arewacin kasar? Awal Hassan dan jarida ne mazaunin jihar Bauchi ya shaida cewa ya shafe sa'o'i da dama a dogon layi.
Yau shine mun tashi da wani irin yanayi ne na dogon layi a gidajen mayika. Wasu gidajen man ma yanzu haka a rufe suke. Ni din kaina da nazo gidan mai na dauki dogon lokaci sabanin yadda na saba zuwa kawai in sha mai in wuce. Gaskiya abin yanzu ba haka bane, akwai dogayen layika kuma ana ta turereniya tsakanin jama'a.
Muhammad Mukarram na daga cikin mazauna jihar Kano da suka shaida cewa karancin naman fetur a jihar Kano ya shafe su.
A gaskiya ko munan a jihar Kano zan iya cewa babu mu da wata maraba da ita kanta birnin tarayya Abuja, saboda ko anan Kano yanzu zaka ga gidajen man wani line in kika tsawon shi ma ba za ma ki iya gano karshen shi. Tsawon layin kan shi ma ya isa ya firgita mai shan mai, ma kawai dai shi dai talaka yanzu yana cikin halin haula'i.
A nan kuma wasu masu sana'ar a daidaita ne suka shaida wa muryar Amurka yanda karanci da kuma tsadar man fetur ya shafi sana'ar su.
Tsadar man fetur gaskiya ya takura mana a gari, mun fita mun zo mun samu sun caccanje farashi, sannan kuma layi yayi yawa, wasu ma duk sun kukkulle gidajen mu. Iya ƙarƙarinta daga yamma yayi, zaka ga duk inda zaka je ka sayi mai sai ka rasa a cikin garin nan.
Ni mai aikin a daidaita ne, sannan kuma mun fito da safe muna so mu sha mai, to indai har da safe ne ma misalin karfe 7 to sai an bi layi gaskiya a samu man nan. Sannan kuma farashin man nan 660, a wasu gidajen man 640, wasu gidajen man kuma 645, haka farashin yake.
A hirarsa da muryar Amurka, Bashir Salisu Tahir, wanda shine shugaban dillalan man fetur ta IPMA shiyar arewa maso yammacin kasar, ya ce dogon layuka da ake fuskanta a gidajen man fetur a arewacin kasar ya zo ne bisa hauhawan farashinsa a kasuwar duniya da kuma rashin kyawun tituna wajen dakon man zuwa arewacin kasar. Kazalika tsadar man diesel shi ma ya taimaka wajen karancin sa da kuma tsadar sa.
Abinda yake faruwa mai ake ta ganin layuka shine yawancin motocinan da ake zuwa a dauko man nan diesel yayi tsada. Shi kuma diesel in dai kasuwar sa ta kurto ya daga a duniya, to shi ma dole ya tsada saboda an riga an cire masa tallafi. A ishu na rashin kyan hanya, sannan kuma ga kuma kayan ma a inda ake nemo kayan a kawo, tunda yanzu gwamnati an cire tallafi kowa yana sai da shi da inda ya kamata yayi tsada. Yanzu za ka dauko mai daga Lagos sai ka biya wajen naira 580, sannan ka zo ka biya kudin mota wajen naira 42.3. Saboda haka duk masu kaman nan in sun kaman ma babu abin da yake fita, babu riba. To kin ga duk abin da ake zama babu riba a ciki, dole mutane su kuka su ajiye motocinsu.
Tsada ko kuma karancin man fetur da sauran albarkatun mai a Najeriya ba sabon abu bane, wanda kuma yana daga cikin abin da ke ciwa mutanen kasar tuwo a ƙwarya. Shin koyaushe hakan zai zama tarihi ga 'yan kasar? Lokaci ne kadai zai bayyana hakan. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha. To a yayin da ake bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya a yau, iyaye mata da dalibai da malamai da wasu masu ruwa da tsaki sun sake jaddada muhimmancin baiwa 'ya'ya mata irin damar da ake baiwa takwarorin su maza a dukkan fannonin rayuwa a Najeriya. Wakiliyar mu Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani.
Sunana Sumaya Abdullahi, sannan kuma daga makarantar Government Secondary School Tudun Wada. Ni abinda nake ba gwamnati shawara shine ta taimaka wa wasu dalibai makarantar gwamnati, yace za su iya tallafa musu a wajen karatunsu, cin abincinsu da kuma bayinsu. Gwamnati ta taimaka sannan kuma ta inganta.
All of testimony. Girls nowadays are devalued because of their gender. So how can we stop this devaluation in Nigeria? We need to empower them and let them know their rights as a girl child.
Sunana Hafsat Lahi Sa'ad daga makarantar Sheikh Abubakar Gumi Academy. Sakona ga gwamnati shine shugaban kasa ya cika wa mata burukansa akan education, sannan kuma ya karfafa gwiwar mata akan Najeriya ta samu wa mata ƴancin ta.
Shawarwari, bukatu da kuma korafe-korafen da ke fitowa daga bakin yaran makarantar sakandaren gwamnati da ma masu zaman kansu a birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan. Ayin bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya. Ranar 'ya'ya mata ta duniya dai ta samo asali ne a ranar 19 ga watan Disambar shekarar 2011 a babban taron Majalisar Dinkin Duniya, inda aka amince da kuduri mai lamba ta 66 da 70 na ayyana ranar 11 ga watan Oktoba a matsayin ranar yara mata ta duniya, don amincewa da 'yancin kula da 'ya'ya mata da kalubale na musamman da suke fuskanta a duk fadin duniya. A yayin murnar zagayowar ranar ta shekarar 2022 da kuma cika shekara 10 da kafa ranar, asusun UNICEF da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya sun bayyana cewa an fara shawo kan wasu matsaloli da suka shafi yara mata a gwamnatin ci, tare da basu damammaki a cikin kasar da kuma wasu kasashen duniya. Sai dai wasu iyaye mata sun ce ya zuwa yanzu akwai jan aiki a gaban dukkan masu ruwa da tsaki, inda malama Bara'atu Nasidi, wacce ta shirya wani taron tafka muhawara akan mawdu'an da suka shafi rayuwar 'ya'ya mata a wannan ranar, ta ce
to shawara da zan ba wa masu ruwa da tsaki da al'umma gabaki daya shine ya kamata mutuna cewa 'ya'ya mata su ma mutane ne da ya kamata suna da dama na zuwa boko su samu karatu, su samu lafiya, su kuma samu duk abin da zai taimake su na ci gaba a rayuwa. A ba wa yara mata dama na ku koyan abubuwa na samun ilimi duk inda za a samu a sa da namiji ya koyi aikin hannu ya kamata mace ita ma ta samu saboda ƴaƴa mata su ne iyayenmu a gaba su ne za su gina al'umma so gwamnati ya kamata ta san da su kuma ta kula da rayuwar su da girman su da duk abin da zai taimake su su ci gaba to wannan rana muhimmi ne a matsayina na uwa a matsayina na ƴa mace ya zama abun muhimmi saboda wannan rana shine ranar da muke tunasarwa ga gwamnati da duk masu ruwa da tsaki cewa matan nan ƴan matan nan suna nan fa kar a manta da su duk hidiman da ake yi ya kamata su ma a dinga sa su a ciki saboda ci gaban rayuwa
ana ta bangare kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam da bada shawara ga ma'aurata ta ce
yau muna nan wurin muhawarar International Day for the Girl Child so wannan rana ne mai muhimmanci saboda mun san cewa ƴa mace abin alfahari ce kuma yadda ake yawan fadi duk wanda ya ba ma ƴa mace ilimi kamar ya ba ma kasa ne gaba daya so abin da yake da muhimmanci a wannan rana shine yana ƙara ma mata ƙarfin gwiwa cewa duk wani buri da suke da shi na rayuwa za su iya yi muddin ana ba su gudunmuwa ana ba su goyen baya za su iya jajircewa su zama abubuwan da suke so su zama dan saboda muna duba da cewa su ne shugabannin mu na gobe su ne waɗanda za su tarbiyyantar da yara nan gaba
a yayin jawabi a wurin taron tattaunawa akan ƴaƴa mata na ƙasa tare da masu ruwa da tsaki na ranar ta yau mai ɗakin shugaban Najeriya Sanata Olorunmi Tinubu ta jaddada muhimmancin karfafa su da ilimi ta hanyar zuba jari kuma ta ce wannan zai samar da makoma mai kyau ga ƙasar manufar amincewa da wannan rana ta duniya da farko dai ita ce ƙara wayar da kan jama'a game da matsalolin da ƴaƴa mata a duniya ke fama da su da suka hada da rashin samun ilimi rashin isasshen abinci mai gina jiki auren dole da dai sauransu Hima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma sai kasar Kamaru inda ake jimamin rasuwar wasu mutane biyu da ƴan awarin Ambazonia suka harbe har lahira a bainar jama'a tare da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta buƙaci hukumomin kasar da su gaggauta bincike domin ganowa da hukunta waɗanda suka yi wannan aika-aikar wadda ta auku a garin Guzan dake jihar Arewa maso yammacin kasar wakiliyarmu Maimunatu Sadu na dauke da ƙarin bayani
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai dangane da takwayin kisan gillan da aka yi wa wasu mutane biyu a garin Guzan dake jihar Arewa maso yammacin Kamaru. Wannan lamarin ya faru ne a wajen da mutane suka fi zirga-zirga a garin din inda wannan mutanen biyu a gaban iyalansu, danginsu da abokansu da gaban al'umman garin Guzan din ɗan awarin Ambazonia suka harbe su har lahira. Wannan lamarin ya ta wa Dr. Patrick Rifoe babban ɗan siyasar Kamaru hankali.
J'ai une pensée émue pour ces deux personnes qui ont perdu la vie.
Ina jimamin rashin wannan mutanen biyu kuma ina tunawa da iyalansu kuma na tuna da waɗannan mutanen da suka kasance a yayin kisan na san sun shiga tsaka mai wuya. Ina ga manufar ƴan ta'addan su isar da sako ta hanyar tsoratarwa ne.
De fabriquer le consentement par la peur.
Ƴan awarin Ambazonia suna zargin waɗannan mutanen biyu da haɗa kai da jami'an tsaron Kamaru sakamakon wannan zargin ne ya janyo musu da aka yanke musu hukuncin kisa a bainin jama'a to wata manufar ce suke nema su cimma har idan suna kashe al'ummar waɗannan yankunan biyu da suke so su mallaka muntutme Simon Pierre Mahin Isume mamban kungiyar farar hula dangane da wannan matsalar
c'est un peu surprenant vous dites que vous voulez diriger les gens vous voulez qu'on vous donne l'indépendance
wannan abin mamaki ne kun ce kuna son ku jagoranci mutane kun ce kuna son yanci kun ce kuna son kasar ta kasance tarayya kamar yadda wasu da dama suke fada kuma kuna son yanci idan ma ana neman yanci domin a jagoranci mutane ne ai ba dabbobi ba to yayin da suka gama kashe dukkanin mutanen da suke wa'annan jihohin biyu to a wannan lokacin me za su yi kuma
tuer toutes ces populations qui sont dans ces deux régions c'est pour venir faire
bayan gwamnati ta dau matakai domin kokarin kawar da wannan matsalar amma har yanzu ba su cimma manufa ba ko da yake ta ce suna ci gaba da aiki don samar da mafita har ila yau dai Dr. Patrick ya bayyana namijin kokarin da dakarun tsaron suke yi
ya des endroits où ils sont encore actifs mais ces endroits restent
akwai wurare da ƴan Ambazonia suke nan amma kalilan ne saboda rawar da jami'an tsaro suke takawa don kawar da ƴan awaren da suke barna a wannan sashin din
liste qui sème la mort et la désolation partout où ils s'installent
tun bayan barke barkewar rikicin sama da ƴan Kamaru 700,000 ne suka tsere wa muhallinsu inda suka yi gudun hijirar cikin gida zuwa wasu jihohin daban. Sama da mutane 6,000 ne suka rasa rayukansu. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta buƙaci hukumomin Kamaru su yi gaggawar aiwatar da bincike don gano waɗanda suka aikata wannan ta'addancin din domin a gurfanar da su gaban kotu. Maimunatu Sadu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Kamaru.
Tumadilla, a cikin shirinmu na rana mun so mu kawo muku tattaunawar da abokin aikin Haruna Shehu Maraban Jos yayi da Muhammad Kaddam Sadiq Isa, wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya dangane da rikicin Isra'ila da Falastinu. Za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar daga inda yake amsa tambayar ko harin na Hamas kan Isra'ila na daga cikin hanyoyin magance da daɗiyar takaddamar da ke tsakaninsu.
Wannan kuskure ne ba na wasa ba, sun da sun san me yake faruwa idan irin wannan harin ya faru a ƙasar su. Sun san irin matakin da Isra'ila take ɗauka na kan mai uwa da wadi a kan Gaza cikin mutane farar hula, mata da yara da tsofaffi da wanda ba ruwansu, za su zo su yi ta ruwan wuta kamar a yanzu haka. Harin da Isra'ila take kaiwa a Gaza ba ta taɓa kai shi ba a tarihi. Suna nan suna kisa ta ko'ina da ruguzau da abin da duk za a iya yi. Sannan su kuma shugabannin Hamas ɗin nan ba fa a Gaza suke a zaune ba. Suna zaune ne a Doha, a Qatar ko a Istanbul ta Turkey da sauran kasashen duniya har a Amurka. Daga nan duk wannan abin ana ake shirya shi. Kuma waɗanda suke cikin Gaza ɗin suna ƙarƙashin gidajensu, suna ƙarƙashin ƙasa wanda gano su ma aiki ne. Saboda haka duk wannan bama-baman da ake jefawa in ba tsautsayi ba za ka taɓa jin wani jami'i a cikinsu ya haɗa da shi ba. Mutane ne wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Yanzu Isra'ila ta yanke wuta, ta yanke ruwa daga Gaza, ta yanke shiga da abinci da komai. Allah sai illa masha Allah. Ɗazun nan Benjamin Netanyahu yake cewa ya ba da umarnin kuma duk da haka Yahudawa, Isra'ilawa su tanadar wa kansu abinci na kwana uku makarar aƙalli. Abin da yake nuna cewa yaƙi yanzu ma kamar Isra'ila ta fara akan Gaza. Domin a yanzu haka manyan tankokin yaƙi ne tun jiya ake kawo su ariyar da ake zaton cewa za su shiga kuma ta ƙasa bayan hari da suke kaiwa na sama. To irin wannan ne za ka ga a ƙarshe dubunnan mutane sun mutu, an kai wasu asibiti, wasu sun mutu a can, sun dama Gazan ita ga yanda take ta zo ta ƙara tafarɓarewa. Ta wani ɓangaren za a iya cewa mutanen da ita Falastina suka kama fatansu shine su samu damar waɗanda za su yi musanyen ‘yan kurkukunsu da suke Isra’ila. Domin akwai dubunnan Falastinawa yanzu a kurkukun Isra’ila. Kuma hanyar dawo da su ita ce guda ɗaya kawai da aka saba, idan sun yi sa’a sun kama wani ɗan Isra’ila guda ɗaya, a ƙarshe a zo a yi tattaunawa wannan ɗan Isra’ilan, saboda shi sai a sako da yawa daga cikin su Falastinawan. Domin an taɓa yin Nagel Arshalit sai da aka sako mutum 1,000 Falastinu. Saboda shi kadai da Hamas ta kama aka yarjejeniya. To yanzu kaga sun kama an ce fiye da 100 bayan hadda a ciki kuma akwai jami'an soja. To kaga wannan za su yi amfani da shi wajen kamar yadda suke cewa su tabbatar duk ƴan prisoners su da suke hannun Yahuda a gwamnatin Isra'ila sun karɓo su ta hanyar yin wannan canjin. Amma duk da haka in ka kalli abin kuma a mizanin ruguzau ɗin nan da kisan wannan kan mai uwa da wadi ɗin da ake yi, ba za ka iya cewa gaskiya abu bane wanda yake yana da dalili. Kuma waɗanda suke yadda da shi suke ziga su, suke musu caji da sauransu, za ka ga ba a Gaza suke zaune ba. Mutane suna zaune a Turai da Amurka da London da waye da sauransu, sai dai su fito a talabijin su yi Larabci, su yi Turanci, su ziga su, amma su ba sa yi. Wanda yake zaune a Gaza ba zai iya wannan abu, ba zai iya wannan a zuciyarsa, ba zai iya jin cewa wannan abin daidai ba ne. Musamman akai la'akari da abin da yake faruwa yanzu haka zancen da muke dake.
Muhammad Kaddam Sadiq Isa kenan, wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya. To yanzu wato kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka ma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta yi nasara a shari'anta da Ashanti Gold SC kamar yadda kotun kare haƙƙin bil Adam ta yi hukunci a nan Accra. Tsohuwar zakarar ta Ghana ta tuhumci rage ta zuwa rukuni na biyu da aka yi ne bayan kwamitin jan kunni ta same ta da laifin yin wasan gamin baki. Kulabin din na Obuasi ta nemi kotu ta yi tsakani da fatan za a saba wa rage mata daraja da aka yi tare da samun hukunci na adalci daga hukumar kwallon kafar Ghana GFA. Muhammad Kudu zai yi gaba da takwarsa na West Ham Edson Alvarez a farkon lokaci yayin da Ghana za ta yi karabata da Mexico a wani wasan sadar zumunci a Charlottein kasar Amurka a ranar Asabar. Dan wasan na Ghana da Alvarez sun kasance takwaruri tun zamanin su da Clubin Dutch a Ajax Amsterdam. A cikin kasuwan musanyen bazara, ƴan wasan biyu sun kai koma London inda dan Mexico ya fara isa Olympic Stadium. Coaching din Mexico, Jaime Lozano, ya gayyace ƴan wasa 26 da sun ka hada da shahararren mai tsaron gida Guillermo Ochoa don wasan na ranar Asabar. Tsohon shugaban kasar Ghana, John Kufuor, ya taya kete kurakun murnar sake zabansa da aka yi a matsayin shugaban hukumar kwallon kafar Ghana GFA. An sake zaben kurakun ne yayin da ya samu ƙuri'u kashi 97.5 na zaben da aka kada a babban taron hukumar da aka yi a Tamale a ranar Alhamis 5 ga watan Oktoban shekara ta 2023. Cikin wani sako da ke jinjina masa, tsohon shugaba Kufuor ya tabbatar da irin namijin kokari da gyara da kurakun ya cusa fagen wasan ta Maula a Ghana. Cristiano Ronaldo na akan hanyar jagorar kasar Portugal zuwa wata babban gasar kwallon kafan kasa da shekara bayan alamar rayuwarsa a fagen kwallo ya kai iyakarta. Babu tabbas irin abinda rayuwa din ta tanada wa dan wasan da sau biyar yana lashe Champions League lokacin da ya fice Manchester United cikin watan Nuwamba, kuma kasarsa ta danƙwasar da shi yayin da aka yi waje da ita cikin sauri a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar. Babu dai tabbas har yau shekawa da ya yi zuwa Saudi Arabia ko zai iya yin nasara, amma Ronaldo ya tabbatar ko kaɗan batun ya ƙare bita su ba. A ranar Juma'a kasar Portugal za ta samu gurbi a gasar zakarun Turai a kasar Jamus. Wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwanul Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Baba, a ba mu labarai a takaice.
Tumurtala a takaice. Rikici tsakanin Isra'ila da Hamas ya ƙara jawo hankali akan tantance tayin China da ake gani za ta iya zama mai shiga tsakani a gabas ta tsakiya. Masu sharhi sun ce rashin yin Allah waje da bai jin taƙiyi a kan harin ta'addanci da aka kai kan Isra'ila ya dace da manufofin China ɗin na masu ra'ayin ƴan ba ruwanmu da yaƙe-yaƙe a duniya. Kana ya bayyana raunin China wurin shiga tsakani a gabas da tsakiya. Yau Laraba ne 'yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka suka zaɓo Steve Scalise a matsayin kakaki, mukamin da Kevin McCarthy yake rike da shi kafin aka tsige shi a makon da ya gabata. An gudanar da zaben nashi ne a wata ƙuri'ar sirri inda 'yan Republican a ƙarshe suka zaɓi Scalise akan abokin karawansa shugaban kwamitin shari'a na wato majalisa Jim Jordan. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon soji ga wato da suka hada da makaban tsaron sararin samaniya da bindigogin artillery da harsashai ga halkwatan tsaron NATO a Brussels a lokacin da yake halartar taron tattaunawar ministocin tsaro na NATO a yau Laraba. Makaban tsaron saban da yana da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda zai yi Ukraine ta samu nasara, inji shugaba Zelensky yana fada a wurin taron bude taron. wata gagaruman girgizar kasa ta afkawa yammacin Afghanistan a yau Laraba.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nanduru da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.